sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Alhamis ta ƙarshe a watan Yuni shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaki da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma kin jininsu. Prime Minister India ya shirya gudanar da wani taro mai matukar muhimmanci tare da 'yan siyasa masu goyon bayan India daga yankin Kashmir da ake takaddama a kai yau Alhamis. Wata kotu a Indonesia ta daura wani malamin addinin Islam mai suna Rizki Shihab na tsawon shekaru hudu saboda yada labaran ƙarya a wani faifan bidiyo yana cewa shi lafiyarsa kalau duk da an gwada shi yana dauke da cutar COVID-19.
Kanin labaran kenan. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta gayyaci limamin addinin Musulunci Dr. Ahmed Gumi zuwa ofishinta da ke Kaduna. Ko menene dalili?
Mun dawo bayan baye abinda aka bada shawara ba kuma sai aka ci gaba da wulakanta ma'aikata ana ba su takardar rigitar da su kan cewa sun shiga yajin aiki.
Tana kasa tana dabo dangane da rikicin da ke tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kungiyar Kwadago bayan da kungiyar ta zargin gwamnatin da saba yarjejeniyar da aka cimma.
A dalilin tattubin da su Nigerian Army suka yi a wannan dalilin ya saka su hukumar DSS na kasa suka gayyaci mamalan a nan ofishin a Kaduna.
Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da hawa ummar ke gabatarwa wanda a yau ya maida hankali kan cututtukan da ke sa makanta. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ta waye gari.
Yamma assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaki da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma kin jininsu. Wani kokari da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai tabbatar da cewa al'ummomi na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba sun ilmantu kan kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ɗaukan darasi daga shi. Da yake jawabi a yau Alhamis ɗin nan a bakin tunawa da Yahudawan da aka kashe na Turai a Berlin, Blinken ya ce masu musanta kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa da kalaman nuna wariya ga Yahudawa suna tafiya kafada da kafada tare da kalaman nuna wariyar launin fata da sauran nau'ukan nuna wariya, kuma ya zama wani kirari ne da yake neman wargatsa demokuraɗiyyarmu. Blinken ya ce wannan dalilin ya sa dole mu nemo sabbin hanyoyin farfaɗo da tarihin kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa, ba wai kawai don sanin abin da ya faru a baya ba, amma don ya zamar mana fitila a yanzu da kuma tsara makomarmu. Blinken da shida sakataren harkokin wajen Jamus Heiko Maas sun rattaba hannu kan wasu takardu na haɗin gwiwa. Tunda sanyin safiyar yau Alhamis, Blinken da Prime Minister rikon ƙwarya na ƙasar Libya Abdulhamid Dabeiba sun yi wata tattaunawa a Berlin kan babban taron ƙasa da ƙasa da ya mai da hankali kan taimakawa gwamnatin rikon ƙwarya ta Libya zuwa dawwammamiyar gwamnati. Prime Minister India ya shirya gudanar da wani taro mai matukar muhimmanci tare da 'yan siyasa masu goyon bayan India daga yankin Kashmir da ake takaddama yau Alhamis a karan farko tun lokacin da New Delhi ta janye kware-kware 'yancin gashin kai na yankin, yayin da ta daure da dama daga cikinsu a gidan yari. Masana sun ce taron na da nufin kawar da yawan suka a cikin gida da kuma kasashen waje, bayan da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi a watan Agustan 2019 ta rage matsayin yankin wanda ta raba shi zuwa yankuna biyu na tarayya, Ladakh da Jammu Kashmir, da cire kariya da aka gada kan filaye da ayyuka ga jama'ar yankin. Tun daga wancan lokaci hukumomin India suka kakaba wasu sauye-sauye na gudanar da mulki ta hanyar sabbin dokoki, galibi waɗanda opposition gwamnati ke tsara su, wanda ya haifar da fushi ga mazauna, yayin da wasu mutane suke kwatanta matakin zuwa farkon lokacin mulkin mallaka. Modi ya sha yin kiraye-kiraye na canje-canje da suka wuce wa'adinsu domin samar da ci gaban tattalin arziki da haɗa Kashmir da India. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ɗin nan wata kotu a ƙasar Indonesia ta ɗaura wani malamin addinin Islam mai suna Rizki Shihab na tsawon shekaru hudu saboda yaɗa labaran ƙarya a wani faifan bidiyo yana cewa shi lafiyarsa kalau duk da an gwada shi yana ɗauke da cutar COVID-19. Hukuncin yana zuwa ne bayan ɗaurin watanni takwas da aka yi wa Rizki a watan da ya gabata. jagoran kungiyar da aka haramta ta Islamic Defenders Front saboda kare dokokin coronavirus kan wasu taruka da dama, ciki har da daurin auren yarsa wanda dubban mutane suka halarta. Masu gabatar da kara sun yi kira da a yanke masa hukuncin shekaru 6 a shari'arta baya-bayan nan, bayan da aka tuhume shi akan bidiyon da aka wallafa ta kafar YouTube a tashar asibitin da ake masa jinyar coronavirus. A shari'ar da aka watsa ta yanar gizo, alkali Kwadwontu ya ce an kama Rizki da laifi na sanar da bayanan ƙarya da kuma haifar da rudani ga jama'a da gangan.
To an jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu faro takon da batun harkokin tsaro a Najeriya da ya sa shugaba Muhammadu Buhari ganawa da gwamnonin jam'iyyar APC a yau a fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock. Bayan ganawar, gwamnan jihar Yobe Mai Malaboni, wanda shine shugaban jam'iyyar APC na Riko, ya yi ƙarin haske kan zama a hirarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa.
Gaba Muhammadu Buhari ya damu akan harkan tsaro, kuma dukkan yadda za a samu a magance shi yana ba da gudummawa daidai gurgudo. Idan ka duba, ba gwamnatin da ta kashe kuɗi akan harkan tsaro kamar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a tsawon shekaru 6 nan da ya kankara mulki. Kuma duka gwamnonin su sun da wannan, ta saboda haka kuma shi kofansa a buɗe yake, duk wani gwamna da yake da wani matsala akan harkan tsaro a jihar zai zo da irin nashi matsala da kuma abin da yake gani idan aka yi za a samu sauki. To wannan shine abin da ake tattaunawa, kuma kamar yadda ka sani ba za a tsaya ba sai an ga cewar an magance abin da ya shafi dukkan kowane irin matsala ne daga Boko Haram ko kuma abin da ya shafi bandit ko kuma kidnapping, domin dukkan wannan abubuwa ne da kowane yanki suna da irin nasu matsala da suke fama da shi. Kuma alhamdulillah dai ana ganin nasarar abin da ake yi, kuma za a ci gaba da yi domin su jami'an tsaro su ma ka sani kullum akai akai suna zuwa su gana da shi shugaban kasa, su nuna masa irin halin da ake ciki da matakin da suke dauka, saboda shi ma ya san abin da ake yi kuma yana ba su umarni a dukkan abin da ya kamata a yi.
Mai Malaboni, gwamnan jihar Yobe, shugaban jam'iyyar APC na Riko, a hirarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki.
Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa jiya Laraba cewa akwai yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin COVID-19 biyu kuma ciwon zuciya tsakanin yara maza da samari. Hukumar lafiya ta gwamnatin tarayyar Amurka ta ce sama da mutum 1,200 waɗanda suka karbi ko dai allurar rigakafin Pfizer ko Moderna sun kamu da cutar ciwon zuciya ko kuma kumburin zuciya. An fi samun wannan yanayi kan maza fiye da mata, kuma an same shi da yawa bayan karɓar allurar rigakafin ta biyu fiye daga waɗanda suka karɓi ta farko. Hukumar CDC ta ce illolin waɗanda suka hada da gajiya da ciwon kirji sun kasance masu sauki, kuma galibin waɗanda suka kamu da cutar sun warke. Shugaban Amurka Joe Biden ya lashe takobin rage tashin hankali da ake da bindiga, kamar yadda ya gargaɗi al'ummar ƙasar a lokacin da ake shiga cikin yanayin bazara da kuma samun ƙaruwar kashe-kashe. Jami fito na fito da miyagun da ke aika-aika da kuma abubuwa masu hadari a cikin al'ummominmu da ma ƙasarmu, in ji shi a cikin jawabin da ya yi a fadar White House wanda ke nuna cikakken shirin gwamnati. Biden ya sha alwashin ba sani ba sabo ga dillalan bindigogi da waɗanda ke safarar makamai daga wannan birni zuwa wancan. Ya ce za mu tabbatar ba za ku iya sayar da mutuwa da hargitsi a tunaninmu ba. Gwamnatin Biden za ta amince da bayar da dala biliyan 350 don taimakawa ayyukan 'yan sanda a yankunan da tashin hankali ke karuwa. Shugaban ya kuma ce ya kamata a rufe duk wata mummunar kafa saboda ta bakinsa. Akwai mutane da yawa a yau da suke iya sayan bindiga amma ba su cancanci sayan bindiga ba.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. DC DC za ku iya aiko mana sako kai tsaye a koda yaushe ta lambar mu 202-205-9942. Kada a manta a fara da sa alamar karawa da daya kafin buga wannan lambar wayar. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta gayyaci babban malamin addinin musulunci nan da ke Kaduna Sheikh Dr. Ahmed Gumi zuwa ofishinta biyo bayan sanarwar da ta zama sa'insa tsakanin shehun malamin da runduna sojin Najeriya. Wakilin Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani.
A dalilin duk irin wannan statement da su Nigerian Army suka yi, a wannan dalilin ya saka su hukumar DSS wato na kasa suka gayyaci mamalan a nan ofishin a Kaduna, wanda sun ce mishi suna so su gana da shi. To muna kyauta zaton cewa watakila su din ma ba su tsaya sun ji ainihin abinda malam ya faɗa ba kafin har aka yi sauri aka yi wannan abu.
Malam Tukurmamu mai magana da yawun babban malamin addinin musulunci nan da ke Kaduna Sheikh Dr. Ahmad Gumi ke mun karin bayani. Bisa ga yatar da hukumar jami'an tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS suka yi wa babban malamin biyo bayan zantawa da yayi da wani gidan talabijin mai zaman kansa. Al'amarin kuma da haddasa cece kuce tsakanin malamin da rundunar sojojin Najeriya. Rundunar sojan Najeriya ta ce Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya zargi jami'anta da hada baki da 'yan ta'adda. Wata sanarwa da kakakin sojojin Najeriya Brigadier General Onyema Nwachukwu ya sanya wa hannu. Ta ce zargin da shehin malam ya yi wa sojojin fa babbar magana ce, domin ba wai kawai abin bakin ciki ba ne, amma wannan wani yunkuri ne na shafawa dakarun bakin fenti ba tare da la'akari da yadda suke sadaukar da rayuwarsu ba wurin samar da zaman lafiya a Najeriya. General Nwachukwu ya ce waɗannan sojoji fa da ake zargi su ne suka sayar da ransu wurin ceto ɗaliban yawuri. Rundunar sojojin Najeriya ta ce yayin da ba za ta taɓa ba da uzuri ga baragurbin da ke cikinta ba. Ta ce dole fa a fayyace karara ba ta taɓa yarda da duk wani zagon ƙasa ko haɗa baki ko ma taimakawa abokan gaba daga kowane jami'inta. A saboda haka rundunar sojan Najeriya ta ce yayin da take maraba lale da duk wani suka mai ma'ana a hannu ɗaya kuma ba za ta taɓa amincewa da duk wani kalaman da za su ƙarfafa 'yan ta'adda ba. Sai dai a martanin da ya mayar a Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya nesanta kansa da yi wa tsaron ƙasa zagon ƙasa. Malam Tukurmamu shi ne mai magana da yawun Dr. Ahmad Gumi.
Wato abubuwan da ya fito jiya abun takaici ne. Mamakin da ya bamu shi ne su a Rise TV duk wanda ya saurari interview ɗinsu da su Sheikh Gumi zai tabbatar maka da cewa babu inda Sheikh Gumi ya yi wannan ikirari a kan sojoji dukansu gaba daya. Abin da ya faɗa abu ne wanda kusan kowa ya sha faɗa. Abin da ya faɗa abu ne wanda su kansu a cikin statement ɗin nasu ma sun faɗa a kan cewa sun sani dole a cikinsu ba za a rasa gurɓatattun mutane, sun faɗa su kansu. To kuma abin da Sheikh Gumi ya faɗa kenan. Nigerian Army sun nuna ma aikin ma da suke ba su sani ba. Kaga ya tabbatar da cewa watakila shi wannan wanda ya bada wannan sanarwar wanda kasan kwanan nan aka naɗa shi ko bai san aikin shi ba, to shi yasa a takaice shi Sheikh Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya buƙaci su wannan hukuma na gidan TV na Arise TV da suka yi misrepresentant ɗin shi da kuma su Nigerian Army da ba su yi bincike akan ainihin abin da ya faɗa ba, suka je suka yaɗa wannan press statement ɗin nasu, so yi retracting wannan statement ɗin nasu duka gaba ɗaya, sannan kuma su ba shi apology. Kuma in ba yi haka ba, ina tabbatar maka za mu ɗauki mataki a hukumance.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Malam Hassan, bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kaduna, inda da alamu tsuguna bata kare ba tsakanin gwamnatin jihar da kuma kungiyar Kwadugo game da maganar rage ma'aikatan da ya janyo zanga-zanga da yajin aiki a jihar baki daya, saboda kungiyar Kwadugon ta sake sanar da sabon shirin shiga yajin aiki da zanga-zanga biyo bayan gaza samun maslaha duk da sulhun da gwamnatin tarayya ta yi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa mana.
Dama dai ministan Kwadago da samar da ayyukan yi Sanata Chris Ngige ne ya shiga tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kungiyar Kwadago domin kawo ƙarshen rashin fahimtar da aka samu a baya tsakanin kungiyoyin guda biyu. Sai dai kuma kungiyar Kwadago ta ce gwamnatin jihar Kaduna ba da gaske take ba. Comrade Ayuba Magaji Suleiman shine shugaban kungiyar Kwadago reshen jihar Kaduna, kuma ya bayyana wa muryar Amurka matakin da kungiyar kwadago ta kasa ta dauka game da wannan batu.
A cikin yarjejeniyar da muka yi akwai maganar cewa babu cin zarafin wani ma'aikaci dan ya shiga wannan yajin aiki. To mun dawo bayan ba ai abin da aka bada shawara ba kuma sai aka ci gaba da wulakanta ma'aikata ana ba su takardan firgitar da su kan cewa sun shiga yajin aiki. Saboda kamar akwai ma'aikatan mu nan Gwazoma an ce an kore su ma'aikatan kiwon lafiya an ba su takardan kwere da su nurses din ɗan kungiyar kodago na university na jihar Kaduna an dakatar da malamai an ba su kwere to saboda haka jiya uwar kungiya ta kira taro na zattarwa na ƙasa aka yanke hukuncin to dawo a dawo da maganin yajin aiki da kuma yin zanga-zanga ba a jihar Kaduna ba kawai wannan karan da mu haka muka tsara yanzu za a yi na ƙasa ne
sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce kungiyar kwadagon ce ma ta saba wa ka'idojin da aka shimfiɗa a saboda haka ma ba za ta lamunci wani sabon yajin aiki da zanga-zanga ba inji mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Malam Ibrahim Musa
a bangane ba a cika ka'idar yarjejeniyar da aka ci ma ba shin committee sun kai report
cewa suke yi tunda aka dawo Kaduna ba su ji gwamnati ta neme su dan a tattauna da committee kamar yadda aka yi ka'idoji ba sannan an bibiyi ma'aikatan da aka ce kada a daukiwar mataki akan saboda sun yi zanga-zanga
to idan haka ne ma dauka haka aka yi shin ya kamata su yanke hukunci wane ne ya kafa committee din misali ba ministan kwadago bane sun kai korafi gare shi misali wato abinda nake so ka gane shi ne a ikara mutane da sun saba karya doka a sunan suna so su biwa ma'aikata haƙƙinsu
to yanzu ne na gwamnatin jihar Kaduna game da wannan mataki nasu
a gwamnatance mu za mu bar su da jama'a su yi hukunci kuma duk mutumin da ya taka doka gwamnati ba za ta bar shi ba
to ko me ke sa irin wannan takaddama tsakanin kungiyar kwadago da gwamnati takicin yewa barista Elzubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi da kan yi fashin baki akan abubuwan da kan kai komo
gwamnati ta yi kokari in ta tsaye da alkawari da yan kwadago ta yi kokari ta cika amma ka san jami'an Najeriya su a wurin su yarjejeniyar a baki ne kawai
barista wasu na cewa to wai me yasa ita kungiyar kwadagon ba ta da abin da za ta yi na daukan mataki a gwamnati sai wannan yajin aiki da zanga-zanga
ai a labor and industrial law akwai matakai zanga-zanga shine na ƙarshe saboda mahukuntan Najeriya ma abinda suka fi sani tsakaninsu da kwadago shine zanga-zanga.
Tunda dai wannan sanarwa ta yajin aiki da zanga-zanga da kungiyar kwadagon ta fitar ta jefa al'ummar jihar Kaduna cikin tunani musamman ganin irin halin da ƴan jihar Kaduna suka shiga a irin zanga-zangar da aka yi a baya. Yanzu kuma abin tsayawa a gani shine yadda za ta kwaranye tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kuma kungiyar kwadagon da ke shirin daukar wannan mataki. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikara, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC kan mitoci 19:31:60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kare aukuwar hakan wato avoidable ko preventable blindness a turanci tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Yawwa barka dai.
To likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan?
Abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwar su su ne kamar abu da ake kira cataract shine na farko. Dan an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya. Na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a hausance yanar ido. Ita wannan ya dana abu ne wanda idan har mara lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yana ce duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo so shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci idon mutum zai dawo kuma gani zai dawo na biyu akwai abu da ake kira trachoma shi wannan ƙwayoyin cuta ke sa wannan larurar har ta kai ga rashin gani trachoma a Hausance wasu sukan ce da ita amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska yafi aukuwa ita ce trachoma kamar a Najeriya bangaren da yafi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke kusa da hamada kamar jihohin Borno Yobe Jigawa Bauchi bangaren arewacin Bauchi da kuma Katsina Sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na trachoma abu na uku gaba-gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shine vitamin A deficiency wanda larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin A da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta to amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai kaga an tsare wannan daga afkuwa abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yayin yanki namu na duniya shine abu da ake kira onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness shi ma wani kuda shike yada wannan ciwo ya sa makanta amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke shi ma vitamin A deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin A supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta trachoma ita ma tsafta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kipta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban ƙwayan ido shine yake jawo makanta akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire wannan gashin ido din akai-akai zai hana makanta sa'annan in aka ba ma mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kinga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo abu na gaba shine tsaftace yanda yanayin mutane suke zama mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yanda na ce cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wanda babu isasshen ruwa da kuma kazanta yawa kinga idan akai waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo so kinga ashe wanke ido akai-akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi ƙwayoyin cutar da suke wurin kinga an raba shi da shi shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai ƙwayoyin cuta da suke ƙwari waɗannan kudaje da suke ɗiban ƙwayoyin cuta su kai ga idan yara kinga duk an riga an tsare su sannan amfani da ƙwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira so idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwantsa da take fita daga idon shi aka ba shi magani suke ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya take abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti akan kari yana shan maganinsa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta kinga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba-gaba wanda za a iya maganinsu akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba-gaba dukkansu kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis wanda river blindness da na yi magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganinsu shi ne dalilin da ya sa ake cewa in mutum ya zo asibiti a kan kari in Allah ya sa yarda aka ba shi maganin da ya dace ya samu kuma kulawar da ta cancanta in Allah ya sa yarda ba shi ba makanta
likita waɗannan cututtukan da kai bayani kamar su irin ita yana da su trachoma da sauransu shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwanza amma bai damu ba so akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti
abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa ta yaya za ka gane ganin ka baya bai inganta ba ko yana raguwa shine ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka rufe idan da kake kake tsammanin cewa yake da matsala ka bude daya, sannan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a bude, su ta nan ne zaka iya ganewa ganin ka yana raguwa ko baya raguwa. Abu na biyu, idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido yayi ja, duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi. Idan shi yana hawaye, a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi, duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa. Abin da yafi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da yasa waɗannan abubuwan suke faruwa. Wani abun ba mai tsanani bane, wani abun kuma alama ce ta sai a sake ƙara bincike.
Yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a yi maganin abun musamman ma a Najeriya?
Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya bace, duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya, akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan. Tun daga kananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya. Abu na gaba, in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin, shin kayan aiki da za a yi amfani da su a yi wa marasa lafiya aikin shi ma matsala ce. Bayan wannan, in ma an samu kayan aikin, to abubuwa ne wanda kuma akwai buƙatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani ya je asibiti. Mafi yawan mutanenmu na karkara ba su ma da isassun ilimin ya cancanci su je su duba su je asibiti, za su ga cewa ɓata lokaci ne, akwai magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da haɗi again da talauci. Bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci, rashin abin hannu isasshe, ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba. Sa'annan ma'aikatan in ma akwai su, akwai buƙatar mutum ya samu training ƙwarin cewa akan abin da kake yi, wanda ka sani yau a sake maimaita maka, ana maka refresher course
don
ana maka yauwa ana maka hora, ana kana samun horo akai-akai from time to time, don abin da ka sani jiya mai yawa ko wani sabon abu, ana wannan yana suna taimaka. So waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu ba za a samu yanda ake so saboda waɗannan dalilai.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailani Abubakar Isa, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
To a gaida malamai, sai kuma sakonni da kuke aiko mana ta hanyar email. Ra'ayi na farko, ra'ayin ka ne Haruna Muhammad Katsina, shugaban muryar jama'a. Kace shugaba Buhari mun ji kana yunkurin fitar da wasu makudan kudade domin zuba su a fannin tsaro. To mu fa mun gaji da gafara, sa hakan ba ma ganin kaho. Idan har ba za ka rika bin yadda kudin ke tafiya ba, to gara ka bar fitar mana da dukiya kuna yin shagalin uwar tsatso, mu kuma ko oho. Sai ra'ayin Isa Lawal Girgir. To ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan, yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaki da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma kin jininsu. Wani kokari da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai tabbatar da cewa al'ummomi na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba sun ilmantu kan kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ɗaukan darasi daga shi. Da yake jawabi a yau Alhamis ɗin nan a bakin tunawa da Yahudawan da aka kashe na Turai a Berlin, Blinken ya ce masu musanta kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa da kalaman nuna wariya ga Yahudawa suna tafiya kafaɗa da kafaɗa tare da kalaman nuna wariyar launin fata da sauran nau'ukan nuna wariya.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana lokacin da zamu kawo muku labaran wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babale da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri.